cutarwa dukkanin su mabukata ne zuwa ga Allah mahalicci a cikin wannan babi idan ba ku manta ba sai mallam ya kawo mana hadisai wanda suke nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bawa ne mabukaci a wajen ubangijinsa mai tsarki da buwaya kasancewa sa bawa ne har ya kai ga ya halarci yaki an masa rauni a yaki ya koma ga ubangijinsa yana mai addu'a yana mai neman gudunmawa a wajen ubangijinsa har Allah madaukakin sarki yake ce da shi cikin wannan lamari baka mallakar komai in Allah ya ga dama ya yafe waɗanda suka yi maka rauni in ya ga dama ya yi musu azaba waɗannan hadisai da mallan ya kawo mana ƙarshen wannan babi sun sake mallan ya kawo mana hadisi wanda yake karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bibiye danginsa ƴan uwansa har zuwa ga ƴarsa da ya haifa ta cikin sa na Fatima radiyallahu ta'ala anha annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi domin kwatanta domin aiki da umarnin Allah da yace masa wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi danginka na kurkusa to dan yayi aiki da wannan umarni ya tashi kiran danginsa da ƴan uwansa zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala sannan kuma ya ankara da su cewa kar su ji kar su ga cewa shi jinin su ne su yi tsammanin dangantaka ta jini za ta yi musu amfani ba tare da imani ba yace ku fanshi kanku daga azabar Allah ku nema kanku rahamar Allah ku da kanku ni bazan iya wadatar da ku daga Allah ba yace da nana Fatima radiyallahu anha tambaye ni a dukiyata abinda ranki yake so domin bazan iya wadatar da ke daga Allah ba wannan shine a takaice abinda babin da ya gabata ya kunsa mun karanta shi hadda mas'alolin sa to yanzu babi da yake gaban mu shi ma mallan ya kulla shi ba tare da suna ba sai yace babu qaulillahi ta'ala babin fadin Allah madaukakin sarki hatta idza fuzza'a qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir to shi ma wannan babi mallam bai yi masa suna ba to amma idan mutun ya karanci babi zai fahimci abinda mallam yake nufi babin yana da alaka da babin da ya gabata sai dai shi wannan babin ya bullo ta wata fiska babin da ya gabata idan ka fahimci cewa duk wani wanda ba Allah ba gajiyayye ne a wajen Allah don haka bai cancanci a bauta masa ba ka fahimci wannan to yanzu wannan babin kuma zai karantar da kai girman Allah girman da Allah yake da shi da kasaitar mulkinsa wanda ba za ma ka taba hada shi da wani ba idan ka san wannan game da Allah to ba za ma kama kwatanta shi da wani ba sai yanzu a ƙarshen wannan babi zaka zo ka fahimci duk wanda ya sanyawa Allah kishiya to bai san Allah ba shi yasa dukkan wanda bai san Allah ba to imaninsa ba zai masa amfani ba to yana daga cikin ilimin da tauhidi yake bayarwa shine mutum ya samu wayewar zuci game da ubangijinsa mai sarki da buwaya. To amma kasancewar babubukan suna da alaka, sai zama ita wannan aya hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ita wannan aya ayoyin da suka zo kafinta ayoyi ne waɗanda suke hidimta wa babin da ya gabata, tun daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min shirkin wama lahum minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Ubangiji ta'ala yace ulidu alladhina za'amtum min dunillah, kace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kace da kafirai ud'u alladhina za'amtum min dunillah, ku kira waɗanda kuke ƙaryacewa alloli ne ko mabayan Allah, ku kira su. In zai yi ku kira su, ku kira su. Allah ya ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi, basu mallaki fa daidai da ƙwayar zarra a samai ba ko a ƙasa, basu mallaka ba daidai da ƙwayar zarra ta halitta, basu mallaka ba a samai wala fil ardi haka a ƙasai. Da Allah ya kore musu mallaka, mallaka nasu na kashin kansu wanda suka samar suka mallaka suke gudanarwa, to ba ma wannan ba, sai ce wa malahum fihi ma min shirkin, sannan cikin sama da ƙasa ba su da shaya. Ba maganar mallaka ba, a ce akwai hannun jari nasu da suka saka na halitta ko na mallaka a sama ko a ƙasa. Allah ya ce wa malahum fihi ma min shirkin, a sama ko ƙasa ba su da tarayya da Allah a cikin mallaka. Nan min shirkin ba shirka ta bauta ba, shirka ta mallaka. Wa malahum fihi ma min shirkin, a cikin sama da ƙasa ba su da tarayya da Allah a mallaka, ba su ba da wata gudumawa ba, ba wani abu nasu wanda suka kawo aka hada da shi aka samar da wani abu ko a sama ko a ƙasa, ba wannan ba ma. Allah ya ce wa ma lahu minhum min zahir, shi kuma Allah ba shi da wani zahir mai taimako minhum daga cikinsu, shi Allah ba wani wanda ya dafa masa ya taimake shi ya tura al'amuransa suka yiwu a cikinsu. Kaga an kore musu mallaka, an kore musu kawo gudunmawa, sannan kuma an kore musu taimakawa Allah. Da fiskar mallaka a ce wannan nasu ne su kadai, suka kadaita da mallakarsa. Da fiskar kawo gudunmawa a ce su ne da Allah ya tashi, sai suka ce su ma suna son a ba su dama su sako nasu hannun jarin a samar da sama ko a samar da ƙasa, ba ya haka ba. Sannan ko kuma shi Allah din da ya tashi sai ya ga abin zai ja kaya, da haka sai ya nemi zuwa ya za mu hada hannu da ƙarfe mu samar da abin, sai ya nemi a dafa mar abin ya yiwu. da haka ya neme su. Allah ya ce duk ba ai haka ba. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir. Kaga anan Allah ya kore gaba daya, ya kore musu duk wata hanya ta kutse a cikin rububiyyarsa. Taka shi ya kade ta halitta lokacin da zai dukkan mutatallabat, abubuwan da halitta take bukata shi ya samar. Sannan kuma tunda ya fara har ya gama bai gaji ba, bai rasa ba, bai nemi taimako ba. To tunda ku haka ne, dole Allah ya zama ya cika da mulki, ya rauna abu. Dole ya zama Allah madaukakin sarki ya zama ya cika da isa da mallaka. Ya sa mulkinsa ranar alkiyama mulki ne irin wanda baka taba gani ba, baka taba sawwara ba, sawwara shi ba, baka taba ganin hakikarsa ba. Kisa aya ta gaba sai yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu. Ceto a wajensa shi Allah baya amfani illa liman azina la, sai kadai ga wanda Allah ya ba izini. To tunda ya kadaita da mallaka, bai nemi a taya shi ba, sannan kuma bai karbi gudunmawar kowa ba, me ya rage? Sai cikar mulki. Daga ranar alkiyama ko ceto, barzancan a ba wata halitta dama ta allantaka ko isa a kiyama, magana ake ta alfarma ta ceto ma. Allah ya ce a wajensa ba zai yi amfani ba illa sai kadai liman azina lahu, ga wanda Allah ya ba izini. Wannan alkur'ani ne fassarawa nake gaya gaya, ba wani sabon bayani ne daga wajena ba, ko ta riwaya ce ta hadisi ba. Alkur'ani ne zunzurutun sai yake faɗan wannan abu. Da Allah madaukakin sarki ya kore musu halitta mallaka, ya kore musu wato shaya, ya kore wa kansa neman taimakonsu, don haka sai ya tabbatar wa kansa cikar mulki. Sai ya ce ceto ba zai yi amfani ba a wajensa. Idan ya ce a wajensa, yana nufin ranar alkiyama, domin ranar alkiyama gaba ɗayanta shi ne mamallakinta, babu mulki ko na miskala zartin a wajen wani. Daga duk abin da zai faru a alkiyama yana ƙarƙashin ikonsa da kulawarsa da gudanarwarsa da ganin damarsa. To yana nufin indahu da alkiyama. Ranar alkiyama ceto ba zai yi amfani ba illa liman azina lahu, sai kadai ga wanda Allah ya ba izini. Wanda aka ba shi izini shine zai yi ceto. Kaga ba daga nan duniya za mu nada masu ceto ba, ba daga nan duniya ne za su yi mana alkawarin za su cece mu ba, sai Allah ya ba wanda ya ga dama izinin ya yi ceto. To kaga waɗannan, wannan aya da ta farko qulid alladhina za'amtum min dunillahi, da wannan ta biyu, ita wannan ta biyu gutsure ce na wannan, wato gutsuren da malam ya kawo. Wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lahu hatta idha fuzzi'a an qulubihim, shine jonin. Da haka da ayar, da rabin ayar zuwa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu. Kunga suna me suna da alaka da babin da ya gabata ne, cewa waɗanda ba Allah ba ba su da wani haƙƙi na halitta ko na mallaka. Al'amari da ganin dama da iko yana hannun Allah shi kadai. To sai Allah subhanahu wataala domin ya nuna girmansa don sau da yawa karatu ba zai shige ka, kai tauhidi kansa ba zai zauna maka ba, kai imani ka cakwam ɗinsa ba zai tabbata maka ba, yayi rusuhi a cikin zuciyarka, wallahi sai ka san girman Allah. Azamatur Rabb, girman Allah yana daga cikin abin da muke da karancin sani a kansa. Shi yasa al'ummar mu take shagala, shi yasa abin da ya danganci Allah madaukakin sarki ake sakaka da shi. Amma in ba haka ba, duk wanda ya san girman Allah to zai kiyaye Allah. To wani lokaci Al-Qur'ani yana zuwa da bayani akan girman Allah, to a daidai wannan gabar, tunda ana so ne a ja hankali a kuma nusar da waɗanda suke bautar wani Allah, to sani cewa ababen bautar sun nan ba su isa komai ba, an nuna musu ba su halitta ba, an gaya musu ba su mallaka ba, an gaya musu ba za su iya amfana da su ba, ba za su iya cutar da su ba, an gaya musu ba za su iya musu magana ba, an gaya musu ba za su iya biya musu bukata ba, an gaya musu in sun ji su ba za su iya biya musu bukata ba. Duk wannan an faɗa, yanzu me ya rage shi ne, tunda kadaita Allah ake so su yi, to shi kansa Allah madaukakin sarki a gaya musu waye shi. In sun san wancan to yanzu su san wannan, to shi yasa malam ya haɗa babbukan kusa da kusa. Wannan babin shi kuma karatun da yake bamu shi ne, Allah subhanahu wa ta'ala girmansa da kasaitar mulkinsa ya kai ga idan zai bada umarni daga sama, domin Allah yana sama, idan zai bada umarni daga sama ƴan saƙonsa zuwa ga halittunsa musamman ƙasa mala'iku ne. To idan zai bada saƙo musamman saƙo na wahayi, Allah madaukakin sarki yakan yana yin magana ne ta wahayi da mala'ika Jibrilu. To idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi mala'ika Jibrilu magana ta wahayi na abin da za a gudanar, na abin da zai faru na yau da gobe, manya-manyan mala'iku irin mala'ika Jibrilu, irin mala'ika Mika'il, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita darajarsu da martabarsu a kan sauran mala'iku, to lokacin da Allah madaukakin sarki ke zartar da al'amura, ai Allah ya ce innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Al'amarin Ubangiji idan ya nufi abu yakan ce da shi kun fayakun, idza qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Qada'insa zartar da al'amuransa qauli, qauli kuma shi yake cewa magana. To lokacin da Allah zai zartar da al'amura ta hanyar magana, ya umarci mala'iku waɗanda al'amarin ya shafa, to wannan magana ta wahayin sai ta sanya mala'iku da ke sammai su firgice. Mala'ikun da ke sammai sai su firgice, sama sai ta girgiza, sama sai ta kaɗu, har mala'iku su faɗi su sheƙi su some lokacin da Allah madaukakin sarki yake magana da yin wasu umarni da za a zartas. Ai kun ji Allah ya ce kullu yawmin huwa fi sha'an, kullun Allah yana cikin aiki. Kullu yawmin huwa fi sha'an, kullun Allah yana cikin zartar da aiki. Da haka kullun akwai al'amura da ake zartaswa. To ba komai yake sa mala'iku har su so me ba illa girman Allah. Girman Allah da girman abin da kunnuwansu za su je musu sai su kasa ɗauka, sai su kasa jurewa, sai su kada zukatansu su kada hankali ya tashi sai somewa. To shi ne a nan bayan mala'iku sun some, Allah ya gama faɗan abin da zai faɗa, sai a yaye zukatansu, sai a yaye tsoron da yake da firgicin da yake zukatansu, sai su farfado. Idan suka farfado sai su kada fiffike. Wannan yake nuna mala'iku suna da me fiffike. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. أشياء ملائكة ما تفهم بكين سيسو كدف بكين إذن سنفر فدو سيسو دورة تنبيا سيسو تنبيا ملائكة أكي مغانا الدسو ودن دسو الله بيكدر عمس سومابا. Saboda su Allah madaukakin sarki ya kintsa su yadda za su iya ɗaukan zancen, yadda za su iya ɗaukan magana. Idan sauran mala'iku sun farfado sai su tambayi waɗannan mala'iku da ba su so me ba mafiya daraja, sai su ce me Ubangiji ya ce. Sai waɗannan mala'iku sai su gaya musu, sai su ce Ubangiji ya faɗi gaskiya, Ubangiji ya faɗi gaskiya, kuma shi Allah al-Aliyyu madaukaki ne, ya ɗaukaka sama da kowa, sama da komai, al-Kabir kuma Allah babba ne. To kaga bayan an tafi da kai cewa ku jira waɗanda kuke ƙaryar alloli ne su, ba su mallaki komai ba ko a sama ko a ƙasa, ba su ba da gudunmawa ba wa Allah a cikin halittar sama da ƙasa. Allah bai nemi gudunmawarsu ba shi saboda gazawa ko gajiyawa a sama ko ƙasa. Sannan kuma shi Allah tunda haka yake shi kadai ne yayi hidimominsa, cikin su ba wani wanda zai masa kankanba da karambani da shishigi yayi ceto a wajensa sai da izini. To bari ku ji waye Allah. Sai Allah ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim, har sai lokacin da aka yaye zukatansu, yana nufin mala'iku, aka yaye musu tsoro, aka yaye musu suma, suka farfado, kalu sai su ce madha qala rabbukum, me Ubangijinku ya ce. Wato sauran mala'iku za su tambayi manyan mala'iku irin su Jibril da Mika'il, me Ubangijinku ya ce. Qalul haqqa, sai mala'ikun da aka tambaya sai su ce gaskiya ya faɗa. An zartar da wani hukunci ne na gaskiya, la mahalata sai ya faru. Wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi hadisan, ba wanda yake Allah gaskiyar zance. In Allah yayi magana gaskiya ce, an riga da an zartas Ubangijinku ya faɗi abin da gaskiya ne, ya faɗi abin da haƙiƙa ne, ya faɗi abin da la mahalata shine mai faruwa. Shine al-haq. Wa huwa al-aliy. Kuma Ubangijin naku shine al-aliy, shine madaukaki sama da kowa. Tunda ya riga ya faɗa, ya zartas, to babu wani wanda yake sama da shi wanda zai canza. Da haka yana da ulu manzila, yana da ulu qahar, yana da ulu zat. Ubangiji ta'ala yana da daukaka a matsayi, matsayinsa sama yake da matsayin kowa. Hal ta'lamu lahu samia, kaji wani wanda ya hada suna da Allah? Babu. Matsayinsa sama yake da matsayin kowa. Wannan yana daga cikin ma'anar ulu. Duk ahlus sunnah da bai yarda da wannan ba, bai yi imani da Allah ba. Ba kai duk musulmin da bai yarda da wannan bai yi imani da Allah ba. Matsayin Allah yana sama da matsayin kowa. Da haka yana da al-uluwul mutlaq. Allah yana da daukaka sake ba kaidi. Ba shi da sa'a balle sama. Shine ulu manzila. Sannan ulu qahar. Allah yana da daukaka ta kun karfi, ya fi karfin kowa. In yace haka za a yi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah yana hukunci ba mai cin kafar hukuncinsa, ba mai ce ba haka za a yi ba, ba mai ce an fasa. Yana da wannan uluwi. Sannan da ulu zat. Allah a zatinsa a daukake ki. Allah zatinsa, hakikanin Allah zatinsa baya tarayya, baya cakuɗa cikin halittarsa. Dukkan halittun Allah da sammai da kasai da abin da ke cikin su, Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da a ce zatinsa yana cakuɗa cikin halittarsa. Shi yasa Allah yake saman bakwai. Saman bakwai din ma al-arshi mafi girman halittar Allah. Babu wata halitta sama da al-arshi. Sannan a saman al-arshi, saman al-arshi, a nan Ubangiji mai tsarki da buwaya ya yi istiwa'i, ya daidaita. Istiwa'un yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Daidaito irin wanda ya dace da girmansa da ɗaukakarsa. Sarki ya tabbata a gare shi bisan al-arshi. Shi sa Hassan ibn Thabit yake cewa wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu mala'ikatun ghilazun mala'ikatul ilahi musawwimina. Saman al-arshi anan Ubangijin halittu yake. Wa fawqa al-arshi rabbul alamin. Saman al-arshi anan Ubangijin halittu yake. Wa tahmiluhu mala'ikatun ghilazun. Shi kuma al-arshi mala'iku ne waɗanda suke ƙarfafa, suke ɗauke da shi. Mala'ikatul ilahi musawwimina ko musawwamina. Al-muhim, Allah subhanahu wa ta'ala yana da ulu manzila, ulu qahar, ulu zat. Ya'ni min haythul manzila wa huwa 'alin 'ala jami'i makhluqatihi wa kadhalika fi ulu qahar, kadhalika fi qaharihi wa kadhalika fi dhatihi. Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa da fun karfinsa da galabarsa da zatinsa duka ya daukaka kan halittunsa. Shi yasa yace wa huwa al-aliy. Tunda ya zartas kuma ba wani wanda zai canza, sai Allah madaukakin sarki ya kare wannan aya da siffanta kansa da al-ulu. Wa huwa al-aliy shine madaukakin da ba wani tare da shi balle sama da shi. Al-kabir kuma Allah mai girma ne. Al-aliyu madaukaki ne, al-kabiru kuma mai girma ne. Babu wani mai girma da ya kai Allah. idan kana jin akwai wani mai girma, mai girmawa ne, 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 babu wani mai girma irin Allah. Girman Allah ya wuce girma, shi yasa ya haramta girman kai. Shi kadai ne mai girman. Duk wanda kuma ya ji girma, to Allah madaukakin sarki ya ce zan saka shi wuta ta, domin ya yi fito, fito na fito da ni. Shi kadai ne Al-Kabir mai girma. To wannan ayar tana nusar da mu halin da ke faruwa a sama yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ta zartar da wani al'amari wanda la mahalata sai ya faru. Kuma wannan umarni da Allah yake bayarwa da tsare-tsare da ake yi a sama su ne suke gudanuwa a ƙasa. Duk abin da ka gani yana gudanuwa. Karatunmu nan da muke yanzu hakan nan sai da aka gudanar da shi a sama cewa zai yiwu. Wallahi sai da aka gudanar da shi, aka ba da umarninsa, yana cikin qada da hukum na Allah madaukakin sarki, sannan ya yi. To komai haka, in ka ji wane ya mutu, ranar aka fidda wannan fayil. In ka ji an haihu, an fitar da wannan fayil. In ka ji an kwanta jinya, in an warke, in an yi hatsari, in an saya, in an sayar, in an samu, in an rasa, in an yi kuka, in an yi dariya, in an yi farin ciki, in an yi bakin ciki. Duka shi ne kulla yau mai huwa fi sha'an. Ita ce ƙayyumiyar. Cikar tsayuwar Allah akan halittunsa ya wuce a ce ya yi gyaggyaɗi balle bacci. Don haka yadda Allah yake sarauta a sama, kuma mala'iku da yadda suke da kwalitin halitta, mala'iku da Allah madaukakin sarki ya yi su da jarumta da biyayya, halittu da ba sa ci ba sa sha. Amma tare da haka, idan Allah madaukakin sarki ya yi magana da wahayi, ya yi magana da zartar da wani hukunci, suna jijjiga su faɗi su some. Sai bayan an gama, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye wannan firgici da yake zukatansu, su farfado, sannan su rika tambaya me aka yi. Haka Allah yake a sama. Shi yasa ɗan adam abin tausayi, ɗan adam ba abin tausayi, ɗan adam gafalalle ne, jahili rafkanan ne. Mala'iku suna ganin ikon Allah, abin da ake a ƙasa na saban Allah da shigantaka, wato inda ana iya ganin mala'iku har su iya ba da shawara, ko a ga irin yadda suke tsorata in sun ga abin da muke yi. Kai da ɗan adam ya shiga taitayinsa, amma ni ikon Allah ba ma ganinsu, su ƙare mamakinsu da mu, ba ma ganinsu. Amma garajen ɗan adam ya wuce duk yadda kake tsammani. Fi sahih عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذوتك بخاري هو مسلم أكما لك إذن يتمك في الصحيح هنا نبين أن تتشان حديثي نوديك بخاري دا مسلم واللوكة ذاك سام بخاري دا مسلم نوالوكة كما أتكين تينسيك يا ذوتك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذن الله يزرتد وني الأمر أسمى darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha, mala'iku sai su kada fiffike khad'anan li qawlihi, saboda kankan da kai ga fadin Allah, ga maganar Allah. Idan sun ji magana, idan sun ji ana zartar da magana, ana zartar da wani al'amari, sai su kada fiffike, suna masu kankan da kai. Fada ta yi magana, fada za ta zartas da wani al'amari, saboda tsananin biyayya da tawalu da ganin girman Allah. Ka annahu silsilatun ala safwan, sai su ji wannan sako kamar wato sarƙa ce wacce aka sake ta akan wani dutse mai santsi. Haka za su ji sauti, haka za su ji ƙara, kamar an saki sarƙa ko sasari akan wani dutse wanda yake mai santsi, santsi kamar kwalba. Yaya wannan amo yake bayarwa? A ce sasari a sake shi, ba akan rairayi ba, ba akan tsakuwa ba, ba akan yashi ba, a saki sasari akan dutse, dutsen kuma mai santsi mai sheki. Amonsa irin yadda sautin zai bayar, shigen haka mala'iku suke ji lokacin da ake isar da saƙon umarni wa mala'ikun da za a aika. Yanfuzuhum dhalika, wannan sauti yana ratsa su, suna shiga firgici, suna shiga tsoro. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim, har zuwa lokacin da in an gama sai a yaye wannan firgicin daga zukatansu. Idan aka yaye wannan firgici, wannan tsorata daga zukatansu, wato suka dawo cikin hayyacinsu, qalu sai su ce madha qala rabbukum, sai su ce da mala'iku waɗanda aka ba saƙon, kamar mala'ika Jibrilu da waɗanda suke tare da shi, sai waɗannan mala'iku da suka firgice bayan an gama, sai su ce mai ubangijinku ya ce ɗazu. Ƙalu sai mala'iku da aka ba saƙon sai su ce alhaqqa, gaskiya ya faɗa, umarni aka bayar wanda babu canzawa, umarni aka bayar wanda yake mai aukuwa ne, na gaskiya ne, umarni aka bayar wanda ba mai hanawa. Wa huwa al-aliyul kabir, kuma shi Allah dama shi ne sama da kowa, kuma shi ne ya girma kowa. Fa yasma'uha mustariqus sam'i, to lokacin da ake ba da umarnin nan na abin da zai faru yau ko abin da zai faru gobe ko satin nan ko watan nan, lokacin da ake ba da wannan umarni, sai mustariqus sam'i mai satan ji cikin aljanu, fa yasma'uha sai ya ji, sai ya wafta. Wa mustariqus sam'i hakaza ba'dahu fawqa ba'd, annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi kuma aljani mai satan ji haka yake, ba'dahu fawqa ba'd, hakan nan suke sashin su akan sashi, wani bisa wani, dorin doriyo. Wasafahu Sufyanu bikaffihi, sai Sufyan ana nufin Ibnu Uyayna daga cikin marawaita hadisi, sai ya siffanta yanda jeran giyar aljanu masu satar ji suke yi zuwa sama, sai ya siffanta yadda suke yi, bikaffihi da tafin hannunsa. Faharrafaha, sai ya juya tafin hannun haka, harafaha sai ya juya tafin hannun, wa baddada baina asabi'ihi, ya buɗe tsakanin yatsunsa. Haka yadda yatsun nan suke haka, to haka ya siffanta daya kan daya, daya kan daya, ga na ƙasa, ga wanda ke biye da shi, ga wanda ke biye da shi, ga wanda ke biye da shi. Shine masu satar ji cikin aljanu, haka suke dorin doriyo, daya saman daya, na biyu saman na biyu, na uku, na uku saman na biyu, na hudu saman na uku, na biyar saman na hudu, haka suke dorin doriyo. Sai Sufyan ibn Uyayna sai ya siffanta da hannayensa, ya juya hannunsa kamar hakan nan, kamar zaka mika, kamar da ake mikawa idan za a gaisa. Sai ya zama yatsun ta kasa karamar ta kalli kasa, sauran sun jeru a samanta. Sai ya buɗa su ya ce kamar hakan nan suke jeruwa. Fa yasma'ul kalimata, sai mai satan jin sai ya jiyo wata kalma, ba dukka umarnin zai ji ba, ba dukka abin da za a zartas yake ji ba, a'a, sai ya ji wata kalma daga cikin umarnin da aka bayar, daga cikin hukunce-hukuncen da aka zartas. Failuqiya ila man tahatahu, sai ya jefa wannan kalmar zuwa wajen na ƙasa da shi. Idan sun yi jeren giya, sun yi ɗorin ɗoriya da suka kai kamar dubu, to na dubu sai ya sanar da na 999. Na 999 sai ya gaya wa na 998, shi ko ya gaya wa na 97, shi ko ya gaya na 96. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahatahu, sannan shi ma ɗayan sai ya mika ta ga wanda ke ƙasa da shi. Hatta yulqiha ala lisani sahiri, har sai aljani na ƙarshe da kalmar ta zo masa, sai ya je shi kuma sai ya jefa ta akan harshen boka, akan harshen matsafi, awil kahini, ko boka mai duba, ba ma ce malamin duba ba, mai duba, malami ba ya duba. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha, tayu tauraro ya risko shi kafin ya mika ta. Sawawun na tsakiya ne shi, sawawun na sama-sama ne shi, ko na ƙasa ne, ko na ƙarshe ne, wajen mika tayu tauraro ya iso shi kafin ya mika ta. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, tayu kuma ya mika kafin tauraro ya iso shi. Idan har labari ko wannan kalma ko wannan sata har ta kai ga kan harshen boka, gabanin tauraro, tartatsun wuta na tauraro ya halakar da aljanin da yake ɗauke da sako, to shi kenan, yanzu sata amsa daga cikin umarni daga sama ya zo wa boka ta hanyar aljanu. Fayakzibu ma'aha mi'ata kadhba, shi kuma boka da ke gwanin maƙaryata ne, shi kuma sai ya cakuɗa da ƙarya 100, sai ya haɗa wannan kalma da ƙarya 100. Nan sai aka ce faƙala, amma asali fayuƙalu ne, fayuƙalu ko fayuƙuluna, duka ya zo a riwaya. Fayuƙalu sai a cikin gari a rika cewa, alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza kaza wa kaza, ba bokawa ne, ba ya ce mana yawma kaza wa kaza, ranar kaza da kaza, in ba ku manta ba, ba ya ce mana kaza da kaza ba, idan ba ku manta ba, ranar Lahadi, ba ya ce mana abu kaza zai faru ba. Fa yusaddaqu, karshe sai a gaskata boka, bitilkal kalima, sanadin wannan kalma da ta isa zuwa gare shi, allati sumi'at minas sama'i, wacce aka jiyo daga sama ta hanyar sata, ta hanyar sata ji. Jama'a an gane? To, wannan hadisi yana karantar da mu daga abin da yake faruwa a sama, tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga da ya hukunta ya tsara matakai nazartar da al'amura a wajen Allah madaukakin sarki. Mataki uku ne. Mataki na farko shine matakin lauhi mahfuz. Matakin lauhul mahfuz, wanda nan kuma dukkan abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga da ya tanaddar da shi a lauhul mahfuz a saman bakwai, ko a saman bakwai, a lauhul mahfuz a saman bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaddar da duk abin da zai faru. Shine alkitabul maknun, duk wani abin da zai faru daga nan yake fitowa. So Allah ya riga ya sani. So ilimin Allah ya riga ya duk abin da zai faru. Mataki na biyu shine duk shekara a daren Lailatul Qadari ana dauko dukkan wani abin da zai faru da wanda ba zai faru ba na shekaran nan, kacakom daga lauhul mahfuz, sai a kawo baitul izza. Baitul izza kuma yana saman duniya, sama ta daya. Sai a kawo baitul izza sai a girki daga Lailatul Qadari a Ramadan. A wannan daren Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Allah ya ce a wannan daren ne anan ake rarraba duk wani al'amari da Allah ya hukunta. Don haka za a tattaro al'amarin shekara guda a daren Lailatul Qadari sai a jibge shi. Mataki na uku shine matakin faruwar abu. To matakin faruwar abun kuma daki daki bisa tsarawa da ganin damar Allah madaukakin sarki yake umarnin faruwar abubuwa ta hanyar sanar da mala'iku ga abin da za a yi, ga abin da za a yi, ga abin da zai wakana, ga abin da zai faru. To a irin wannan gudanar da ayyuka, su kuma aljanu sai suke yin dorin doriyo. Allahu a'lamu yanda suke fahimtar cewa haka za ta faru, amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to wannan gaskiya ne. Ba iya manzon Allah alqur'ani ma, alqur'ani ma ya tabbatar da cewa aljanu suna yin sata ji a sama, kuma ana fatattakar su da tartatsun tauraro. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin nadhirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala yace walaqad ja'alna fis sama'i burujan, haƙiƙa mun sanya taurari a cikin sama. Wazayyannaha linnadhirin, sannan muka ƙawatar da saman kuma da taurarin saboda masu gani. Shi yasa malamai suka ce amfanin taurari uku ne. Wannan ayat ta faɗi biyu. Na farko tazyin, ƙawa a sama. Na biyu jifa. Na uku suratul Nahl ta faɗa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, taurari ana iya gane lissafi da su, ana iya gane lissafi da su, masaukansu da kuma hanyoyin tafiyarsu. To daga cikin amfanin su guda uku shine wanda ayan nan take faɗa yanzu. Allah subhanahu wataala yace wa hafiznaha, ita saman muka kiyaye ta, muka bata tsaro, muka bata tsaro, min kulli shaytanin, daga duk wani shaydani, shaydanin aljani wanda zai yi kokarin ya kusa domin yayi kutse cikin gudanarwan hukunce-hukuncen Allah. Kenan Allah subhanahu wataala ya halicci aljanu da irin wannan damar. Allah ta'ala ya halicce su da irin wannan damar, za su iya haurawa sama, su je su iya jiyowa abin da ke faruwa, don su dawo su gaya wa iyayen gidansu bokaye a ci gaba da sana'a. To Allah ya ce sai muka sanya wa sama dakaru da tsaro, min kulli shaytanir rajim, daga duk wani shaydani jefaffe, wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim, sai Allah ya ce illa man istaraka sam'a, sai shaydanin da ya iya samun dama kafin tauraro ya halakar da shi, ya samu dama, ya saci ji. Illa man istaraka sam'a, sai wanda ya saci ji, ya ji wani abu, fa atba'ahu shihabun mubin, sai tauraro bayyananne mai tartatsun wuta, shine shahab, sai ya tisa shi a gaba. Kaga kenan abinda wannan hadisin ke faɗa, aya ma ta faɗa, sai dai hadisin ya ƙara fayyacewa cewa hadda siffanta ga yadda suke jeruwa ɗaya bisa ɗaya, kuma ga yadda suke isar da saƙon, na can ƙololuwa shine idan ya ji sai ga na ƙasa da shi, shi ma wani ga na ƙasa da shi, shi ma ga na ƙasa da shi, da haka da haka da haka, hatta je na ƙarshe wanda zai tafi wajen boka. Daga nan boka idan ya ce ya san abin da ke tafe da kai, ko in yace bana damana za ta yi kaza, ko in yace bana za a yi tsada, ko bana abu kaza zai yi arha, ko yace wani ba zai ci zabe ba, ko wani zai ci zabe, wani zai mutu, za a yi kaza, sai kuma ya faru, shine hadisin yake cewa sai mutanen gari su dora cewa ba boka ya ce mana dama za a yi ba. Alhalin kuma idan ya dace da faɗan wannan, saboda ya samu sirru ta hanyar kutse da aka yi a sama, to sai kuma ya yi ƙarya ɗari, tunda ba za a bar masu kutse su saurari komai ba, wafta suke yi, idan suka wafta suka kawo mar, to shi kuma sai ya ci abinci da wannan guda ɗayan, sai ya ɗora ɗari na ƙarya. Kuma to shi ma hadisin gaba, hadisin Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, shi ma in mun karanta shi za mu ga yana ƙara fito da wannan hadisin ne, mu karanta shi wani satin kawai sai mu kurkure shi mu wuce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza arada Allahu ta'ala an yuhiya bil amri, idan Allah madaukakin sarki ya nufi yin wahayi da wani al'amari, takallamal wahya, sai Allah ya yi magana ta wahayi don zartar da al'amari. Akhadhat as-samawati minhu rajfa, sai sammai gaba daya sai su dauki jijjiga, sammai gaba daya sai su dauki jijjiga, aw qala ra'da, ko kuma cewa ya ra'da, jijjiga duk ɗaya ne, da rajfa da ra'da, sai sammai sai su dauki jijjiga shadida, jijjiga mai tsanani, khaufan min Allahi azza wa jalla, saboda tsananin tsoron Allah madaukakin sarki. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawati, idan halittun sama suka ji wannan magana ta umarnin wahayi, su'iku, sai su fadi, wa kharru sujadan, sai su kifu suna masu sujjada saboda tsoron Allah. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu, sai ya zama farkon wanda zai dago kansa, jibrilu, jibril shine zai fara dago kai. Fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arada, shi sai Allah ya masa maganar wahayin abin da ya ga dama. Wato farkon lokacin da za a yi ma kowa ma zai fadi, amma sai Allah ya ba jibril dama da karfin hali da zai tashi, sai Allah ya masa wahayin abin da yake nufi. Thumma yamuru jibrilu ala alal mala'ikati, sai jibrilu in ya karbo safon sai ya biyo ta kan mala'iku, tunda samai cike suke da mala'iku, daka duk ta yadda za a wuce mala'iku ne. Kullama marra bi sama'in, duk lokacin da jibril zai wuce ta wata sama, sa'alahum mala'ikatuha, sai mala'ikun da ke wannan sama sai su tambaye shi, madha qala rabbuna ya jibrilu, mai ubangijinmu yace ne. Wato sun saba ji, in sun ji wannan kararrawar to Allah yana magana ne, amma kuma saboda firgici da tsoro da faduwa ba sa iya jin me ake cewa, sai idan jibrilu da aka bashi sakon ya zo wucewa ne, sai su tambaye shi me ubangijinmu yace, me aka ce, ka ana mulki a sama, a ƙasa kuwa ana shedana, amma ana mulki a sama, me ubangijinmu yace. Fa yaqulu jibrilu, sai jibrilu sai yace, qala al-haqqa, ya faɗa abin da zai yiwu ne, ya faɗa abin da ba fashi, wa huwa al-aliyul kabir, kuma shine madaukaki sama da kowa, kuma shine babba sama da kowa. Fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibrilu, sai dukkan su faɗa irin abin da jibril ya faɗa, sai su ce me, qalul haqqa wa huwa al-aliyul kabir, duk mala'iku sai su faɗa. Fa yantahi jibrilu bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla, sai jibril ya zarce da wannan wahayi zuwa yadda Allah ya umarce shi aje ayi abin da Allah ya ce. Haka ake a sama. Wa yanzu idan ka ji wannan karatun, ka kwatanta da wanda ya zauna ana masa fafita, ana ce masa Allah, sha sha sha. Idan ka ji wannan karatun, ka kwatanta ko wani gunki, ko wani dodo, ko wani malami, ko wani shehi, ko wani kabari da za a ce masa Allah. Indai haka Allah yake, indai yadda ka karanta, muka karanta ka ji dinnan, haka Allah yake da irin wannan mulkin, da irin wannan isar magana kawai. Idan yayi du yawan mala'ikun sammai gaba daya sai sun rushe, kuma sai daga baya a yaye zukatansu su dawo hayyacinsu, sannan su rika tambaya me aka ce. Indai haka Allah yake mulkin sa, kuma duk abinda duk maganar da Allah zai a sama sai haka ta faru. Mu kuma Al-Qur'ani yana cikin mu gaba daya, amma ba abin da aka fasa. Wani ma sai shekara bai ce me Allah ya ce ba Qur'ani. To daga nan zaka fahimci girman Allah madaukakin sarki. To wannan kadan ne, wannan qaidun ne min faizi, kadan ne daga cikin abubuwan da ya wajaba musulmi ya sani game da girman Allah. Kadan ne, in an bude babi na girman Allah subhanahu wataala, to wannan kadan ne. Amma da haka ne kana sani da kadan kadan, da haka za ka tara sanin girman Allah a zuciyarka. Daga nan ba mai yaudararka, ba mai cutar da kai ya raba ka da tauhidi, ba za a zo ana maka wata yaudara ba. Mutum ya ci ya sha, ya yi aure, ya haifu ga ƴaƴansa, ya je neman kuɗi, a bashi kuɗi ya karɓa, ya ji zafi, ya ji sauro, ya yi rashin lafiya, kai shi asibiti, duk gaba ɗaya, amma duk da haka ana bashi allantaka saboda rashin sanin Allah. Ba haka Allah yake ba. Wani ma a ɗauke shi a hoto, har da hotonsa kuma shi Allah ne. Ka taɓa ganin hoton Allah? to duk wata barazana da duk wani abun tsoro da za a gaya maka kana ahlus sunna daga nan da allantakar wani ba Allah ba karka yadda wannan barazana ko wannan abun tsoro ita da maka hankali Allah dai shine Allah yana nan kuma a cikin mulkin sa yana nan kuma subhanahu wata'ala a madakata yana jiran waɗanda suke shiga cikin haƙƙinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ka tara mu cikin ladan abinda na fara daidai abinda na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yana cewa kamar neman ƙarin bayani ne akan yadda aljanu ke satar kalma daga sama wajen mala'iku cewar bai shafi wahayin Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar jibril ba ya shafi abubuwan rayuwar yau ne na mutane eh wannan haka ne ai karatun ma haka ya nuna dama ba ana maganar wahayin alqur'ani bane ana maganar wahayi ne na hukuntar da faruwar abubuwa kuma haka ne ta faɗa a karatun ma to bai kamata hankalin mutum ma ya tafi zuwa ga wahayin alqur'ani ba ba wahayin alqur'ani yake nufi ba faruwar abubuwa na yau da kullum na yau da gobe su ake nufi kuma ko kan ma abin da zai faru yake faɗa yau ba magana ce ta alqur'ani ba sannan kuma wani ya ce yana son sanin muhimmancin yafiya musamman ga mutanen da suka rasa rayuwarsu saboda yadda ra'ayin 'yan Najeriya ya rabu biyu wasu na faɗin ba za su yafe ba ko da yake maluma na ƙara ba da muhimmancin faɗakar da jama'a to ni ba san me yasa wannan abin yake damun mutane ba saboda al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala mun karanta da ku anan sati biyu da suka wuce wasu bayan Allah guda uku Safwan ibn Umayya da Suhailu ibn Amr da kuma Al-Harith ibn Hisham lokacin suna kafirai suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa annabi sira da amincin Allah sabbata gare shi yayi alqunuti a salla akan su yana kiran su daya bayan daya yana sine musu albarka sai Allah subhanahu wataala ya dakatar da shi sai yace laysa laka min al-amri shay'a cikin wannan lamarin ba ka mallaki komai ba al'amarin yafiya da azaba ke ba naka ba annabi ake gaya wannan balle wannan dan tasha annabi ake gaya wannan ba al'amarin yafiya da azaba ba naka ba na Allah koyi yafe musu koyi musu azaba na Allah an fahimta kuma sai ya zama waɗannan guda uku duka suka zo suka musulunta ba ma a bayan annabi ba sallallahu alaihi wasallam yana raye suka ci albarkacin wato abota da shi suka zama daga cikin sahabbai abu na biyu shine duka wannan maganar ana yin ta ne akan tsohon shugaban ƙasa Baba Buhari ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya nemi a yafe masa kuma insha Allah mun yafe masa amma abin tambayar anan shine shin ma kana da haƙƙin wannan abin tambaya shin ma kana da hakkin kware wannan abin tambaya ba za ka dinga bugan kirji bane kace kai baka yafe ba kai baka yafe ba amma kana da hakkin so kar ka zo ma kana rigima akan abin da baka da shi sannan idan akwai hakkin daga lokacin da yake shugabancin har ya gama har yanzu lokacin da Allah ya kawo rayuwarsa kana ganin baka cutar da shi ba kai tsakaninku ba kakara yanzu ɗan shi'a wanda su ne tushen wannan fitnar kuma duk wanda yake cewa bai yafe din ba zaka samu ɗan shi'a ne ko kuma wanda bai san sirrin ba gafalalle ne amma su ne sono suka tsine masa yana shugabanci yana da haƙƙi akan ku na ku yi masa nasiha wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum haka manzon Allah ya ce addinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wal kitabi wal rasuli wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim yana da haƙƙi na nasiha yana da haƙƙi na addu'a yana da haƙƙi na shawara amma kuna bincicina kuna Allah ya tsine masa kuna sawa allo kuna tsine masa albarka yana shugabanci yana da haƙƙi akan ku ba ku bashi haƙƙin sa ba kuna tsine masa albarka da haka kuka rayu da shi tsawon shekara 8 din ko 7 din da yake haka kuka rayu da shi yanzu kuma ya tafi kuna jin cewa kuna da sauran haƙƙi akan sa bayan kun cinye kayan ku arya bi ku bashi wala Allah wan lokacin idan za mu nemi haƙƙin ma mu nutsu tukunna mu yi tunanin muna da shi haƙƙin kar kai tsammanin cewa zage-zagen da kai ta yi ranar alkiyama shi Allah ba zai karɓa masa ba musulmi babu haƙƙin kai gibarsa ka ci namansa ka zage shi saboda yana shugabantar ka baka da wannan haƙƙin kai ma sannan abu na uku umuman ko Buhari ko ba Buhari ba kuma wane ne kuma ko an rasu ko ba a rasu ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin Qur'ani mai girma ya yi magana da Sayyidina Abu Bakar akan kafiya da kin yafiya yace wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah yace kar wadanda don sun samu wata dama daga cikin ku har su yi rantsuwa cewa ba za su yafe ba yan uwansu miskinai sun musu ba daidai ba su ce famfam a tafam ba za su yafe ba ba za su ba su ba ba za su ƙara ba su tallafi ba ba za su ƙara ba su taimako ba Allah ya ce falyafu wal yasfah su yi afuwa mana su yafe haka Allah ya ce walyafu wal yasfah su yi afuwa mana su yafe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so ne Allah ya yafe muku kaga ana magana ne da Sayyidina Abubakar amma alqur'ani sai ya koma yana magana da kowa yanzu kai idan aljanna kake so Allah ya baka Allah madaukakin sarki yace wal ya'fu wal yasfah su yi afuwa su yafe ya biyo bayan haka da cewa ku ba kwa so Allah ya yafe muku ne kai watsi da wannan shawarar idan kace ba za ka yi afuwa ba ba za ka yafe ba kenan fa ka ce ne kar Allah ya yafe maka kai ma tare Allah ya hada zancen ku yi afuwa ku yafe ku ba kwa so Allah ya yafe muku ne sai kace ba zan yi afuwa ba ba zan yafe ba ma'ana kenan baka so Allah ya yafe maka kaga wannan jahilci ne sannan abu na hudu masu cewa ba su yafe ba ko babu Buhari ko babu Buhari ba ba san Allah ba a ba san Allah ba ba haka Allah yake idan kace ba za ka yafe ba don naga wani yana cewa inda a ce shi kadai ake jira ya yafe a sa Buhari a aljanna to ba zai yafe ba sai dai a sa shi a wuta sai zama cewa ba za su yafe ba tsammani suke rashin yafe su zai sa shi wuta tsammani suke yi rashin yafe wasu zai sabbaba sai an kona shi sai an san masa azaba haka suke tsammani ba su san Allah ba san Allah sai an je lahira sai kaga yadda kake tsammanin abin daban yadda yake daban domin shi Allah subhanahu wataala yadda al'amarin sa yake shine idan yana son bawansa idan ya riga shi ya yafe wa bawansa idan shi Allah ya riga ya tsara aljanna zai ba wa bawansa sai ku kuma ɗan runto ɗan daru kuka zo kace kuka yi dafifi ku ba ku yadda ba sai an biya ku shi Allah a wajensa ne zai warware ku ku ba san haka ba ai ba ka tilasta Allah sai ya kona wani rashin sanin Allah ne ka dauka cewa wuce ta kaiwa wani ka yafe masa rashin sanin Allah ne shi Allah a wajensa zai diba ya sallame ku gaba daya yace shi kuma bawa nan na riga na masa rahama na bashi aljanna ku kuma ina ba ku yafe ba muna da abin da zan ba ku ko baka isa ka cewa Allah kai sai dai ana wannan za a baka ba ai lahira ce ba tasha bace lahira ce so mutanen mu suna fama da jahilci shi yasa irin waɗannan abubuwa suke ɗiban su ba sa lissafi kar ku ambaci matattunku sai da alkhairi yadda kaga bayan wani kai ma za a gana ka Allah yadda kaga bayan wani kai ma za a gana ka kullu man alaiha fan ba a farin ciki da mutuwar wani musulmi ya faɗi ya mutu kana farin ciki da mutuwarsa kai ma za ka mutu za a ga bayan ka shi tasa ma ta yi kyau alhamdulillah tasa ta yi kyau Allah ka gafarta masa ka ji ƙayinsa ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa Allah shi ya san sirrin da ke tsakaninsa da shi amma dai tasa ta yi kyau ya kare adattijansa a cikin mutuncinsa a cikin suturarsa kuma duniya ba ta wulakanta shi ba kai ka jira ka ga ya za ku kwashe da duniya ai kai ne abin tausayi wanda ya riga ya tafi a cikin mutunci har aka same shi gawarsa aka wanke ta aka suturta ta aka yi mata gata kowace irin gata aka je har gidansa aka tona aka rufe shi aka binne aka kowace irin gata ai kai ka sanya za ka yi ko za a samu gawarka ko ba za a samu ko za a wanke ka ko ba za a wanke ka ko za a ma sallah ko ba za a ma sallah ko musulmi za su binne ka ko arna ko za ka mutu da imani ko ba da imani ba kai ina ka sanya za ka kare ai wanda aka san gawarsa aka yi mata gata ta musulunci aka binne ta ka roka masa rahamar Allah ai shi tasa ta yi kyau kai kai fatar taka kai mata kyau sosai mutum ya kare shi dariyarsa yana ihu ya zo ana kankare shi da tebur akan kwalta ana zubawa a cikin santola to wace irin mutuwa ce wannan ai kaga akwai jarabawa a cikinta mu ji tsoron Allah akan kawunanmu akan yan uwanmu musulmi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gyara mana halayenmu da dabi'unmu wannan bawa naka Allah ta'ala ka masa gafara ka gafarta masa Allah ka yafe shi kurakuransa Allah ta'ala ka kauda kai ayyukansa na alheri Allah ka karba Allah ka raba shi da tsoro da firgici ranar tashin alkiyama mu da muke raye Allah ta'ala ka wanzar da mu akan ingantaccen musulunci kuma Allah ka yafe mana kai mara gafara ka ji kaimu duk sauran magabatan mu musulmai Allah ka gafarta musu Allah ka ji kaimu Allah ka yafe su Allah kana iya yafe kowa baka da asara Allah kana iya rahama kowa baka da asara Allah in ka rufe gidan wuta ba kai asara ba. Allah idan ka adabtar da dukkan wanda ya cancanci ka adabtar da shi adalcin ka ne. Allah idan ka hada mu duka ka ba mu aljanna falalarka ce. Allah muna roƙon ka falalarka muna neman tsarin ka daga azabarka. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة